تتم الصالحات الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله وصحبه باين الله منا دب دشقاء وتنحجي وتامي جرما وتامي الفرما watanda al'umman musulmi wadanda Allah ya ba su dama ya hore musu ya ba su iko ya nufe su suke tafiya daga kasashe daga yankuna daga garuruwa daga kauyuka daga ko ina wa azimfin nasu bil hajji ya atuka rijalan wa ala kulli damirin ya atina min kulli fajjin amiq li yashhadu manafi'a lahu duk wanda Allah ya innife shi ya amsa wannan kira na annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam za a baro ko ina a duniya a hadu a wannan kasa a wannan gari a wannan yanki domin gabatar da wannan ibada mai girma ita ce ibadar aikin haji wannan ibada ta aikin haji tana da manufofi guda 15 da malamai suka kalla kuma suke ganin mai zuwa aikin haji yana zuwa ne domin tabbatar da waɗannan manufofin aikin haji guda 15 manufa ta farko ta zuwa aikin haji shine domin tabbatar da tauhidi tabbatar da jaddada imani da jaddada kadaitakar Allah da bauta cewa ba shi da abokin tarayya shi yasa da alhazai sun sa ihrami sun dauniya za su shiga maka dukkanin su ko su miliyan nawa ne kuwa yana cewa labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika lak لا شريك لك لا شريك لك an je haji ne domin a tabbatar da tauhidi a kore shirka an je haji ne domin a jaddada wa duniya babu wani makhluki babu wani mutum babu wata halitta da ta cancanci a bauta mata in ba Allah ba babu wanda za a wa bauta sawa'un mutum ne ko mala'ika ne ko aljani ne ko sama ko ƙasa ko abin da ke tsakanin su babu wani abu da kake gani kake ji kake tabawa kake shaka face duka waɗannan halittu ne na Allah da haka kowa cikin halittun Allah ba a bauta masa Allah kadai ake bautawa da haka masu zuwa haji sun je ne su jaddada tauhidi su jaddada kalmar la ilaha illallah muhammadur rasulullah da haka an kadai kai watsi da duk wata aqida wacce take kira zuwa ga shirka sai ka karkade cewa ka je haji ne don ka tabbatar da la ilaha illallah muhammadur rasulullah ba abin bauta bisa cancanta da gaskiya sai Allah kuma ka zo ka jaddada cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama shine manzon Allah wanda Allah ya aiko in mun bi shi mun tsira duniya da lahira wannan shine manufa ta farko da take kai mu zuwa ga aikin haji manufa ta biyu da ke kai mu aikin haji shine domin samun yarda Allah wanda ya je aikin haji ya je ne domin neman yarda Allah domin neman aljannar Allah domin neman soyayyar Allah domin girmama Allah shi yasa annabi alaihi salatu wassalam yayi bushara a cikin waɗannan hadisai guda hudu ingatattu ga duk wanda Allah ya nufe shi da zuwa aikin haji zai samu waɗannan falaloli falala ta farko alhajjul mabrur lahu jaza'un illa aljanna haji kubutacce lafiyayye wanda aka yi shi akan imani aka yi shi da ikhlasi aka yi shi akan shari'a da ilimi wannan hajin ba shi da wani sakamako face samun gidan aljanna sannan abu na biyu yace wanda ya haji falam yarfus wa lam yafsuq wanda ya haji bai yi kwarkwasa ba bai yi fasikanci ba raja'a ka yauma ko ka yaumi waladatu ummuhu zai dawo kamar a ranar mahaifiyarsa ta haife shi darajar da Allah zai bashi zai dawo fes a wanke shi a kankare shi tas ya dawo babu laifi a tare da shi in dai ba alhakin wani ya dauka ba wannan ku sai ka je ka nemi gafararsa ko yafiyarsa ko afuwarsa to in dai tsakaninka da Allah ne wannan neman gafarar da kaje da ka nuna wa Allah kai ba kowa bane zai maka ta goma shi taka dawo kamar ranar da mafiyarka ta haife ka babu wani alhaki akan ka tsakaninka da Allah diya yafe maka saboda haka wannan kadai ya isa ko miliyan nawa ne mu bayar mu je mu aikin haji da mu samu wannan gafarar da ba inda ake samun ta sai a wannan gurin sannan abu na uku annabi alayhi salatu wassalam yace alhajj yahdimu ma kana qablahu haji yana rushe yana kankare duk wani abu da ya gabace shi na lefuffuka na kurakurai na abubuwan da aka yi ba daidai ba in aka yi haji aji duk ya kankare waɗannan abubuwan sannan yake ce mana wato tsakanin haji da umara yanfiyanil faqara haji da umara suna kore talauci suna kore tsiya kamar yadda zuga zugi yake kankare yake cire tsatsa daga jikin karfe to haka nan haji take cire zunubi daga jikin mutum haka kuma take jawo masa arziki da wadata shi yasa da wuya ka je haji ka dawo ka tsiya ce mafi yawa mafi agalabi mafi rinjaye duk wanda Allah ba shi ikon dama ya je haji to in ba sa aka ci ba sai ya koma su 20 ma na'am saboda Allah ta'ala ya bude masa kofar arziki ya bude masa kofar samu ya bude masa kofar wadata wannan shine manufa ta biyu ta zuwa aikin haji manufa ta uku tabbatar da tsoron Allah ya tarsu a zuciyarka ya zauna shi sa Allah ya ce watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab in ka duba ayon aikin haji za ga a tsakanin su Allah yana yawan magana akan taqwa wattaquni wattaqullaha wattaqullaha saboda wannan taqwa din fi'ilul awamir wajtinabun nawahi aikin haji yana kara maka ka gane cewa ashe addini nan yi nayi ne bari na bari ka je can ka tsaya ka je can ka zauna ka je can ka kwana ka je can ka zagaya ka je can kai gudu gudu ka je can kai sauri sauri ka je can ka bude kafada ka je can ba wando ba riga ba hula ba kaza kai ka san jujjuya ka ake domin a nuna maka kau ka nuna wa Allah kai ba kowa bane kana neman gafararsa zaka wannan yana cikin manufa ta uku manufa ta hudu iqamatu zikrillah zaka aikin haji gaba daya manufarsa aje a ambaci Allah ne in ana dawafi ambaton Allah ake in ana sa'ayi ambaton Allah ake in an je mina ambaton Allah ake in an je muzdalifa ambaton Allah ake in an je arfa ambaton Allah ake in an je jamra za a yi jifa kowa da dutse ce ake Allahu akbar a jefa Allahu akbar a jefa idan alhazai miliyan 3 kowa ya je jefa dutse 70 kowa na dutse ya ce Allahu akbar to an samu Allahu akbar miliyan 210 kun ga an ambaci Allah da yawa shi yasa yace an sanya aikin haji ne domin tsayar da ambaton Allah saboda haka a yawaita karatun Qur'ani a yawaita istighfari a yawaita tasbihi a yawaita tahmidi a yawaita kabbara a yawaita neman gafara a yawaita ambaton Allah wannan shine ba mun baka sudan aikin haji sannan kuma manufa ta gaba shine taqawiyatul iman kana zuwa haji ne don ka karo wa imaninka karfi ka kara masa tabbatuwa domin al-imani yazidu wa yanqusu imani na karuwa imani na raguwa to in ka je inda zaka yi ta ibada to imaninka kullun kara sama yake kara fadi yake kara yawa yake kara taruwa yake yi in ka je haji ka dawo sai ka ji ka zanzam imaninka ka cazo shi 100% sai ka gan ka dawo wasu abubuwan da yawa da kake na kurakure ka gyara sakamakon nasarar da ka samu na yin aikin haji sannan haji yana nuna zurfin amsawa Allah ta'ala yadda mutum ya dauki kudin sa miliyan 8 ko miliyan 9 yadda ake tsada kudin nan yadda ake rashin kudin nan amma an ka duba alhazai 50,000 ne daga Najeriya har da yan kai suka amsawa Allah duk da wannan wahala kudin da ake saboda mun yadda da Allah in ka buga miliyan 9 sau 50,000 nawa zai baka miliyan 9 sau 50,000 ina dan kasuwa da ya san kudi da kashe su da tara su miliyan 9 sau 50,000 shine kudin da alhazai suka fitar daga ajihun su suka bayar dan su je su samu yarda Allah ka gan banda yarda da Allah da gamsuwa da Allah da imani da manzon Allah da da'a da manzon Allah ana cikin zafin nan ana cikin wahalar kudin nan ba yadda za a ce ka fito da miliyan 9 amma da yake an yi imani da wanda yake ba da kudin ne yace a fito da su abinda za a je a samu a can yafi wannan miliyan 9 kai haji ko za ta kai miliyan 100 Allah muna fata ya hore mana muje dan da ka sauka a Madina ka sauka a Makka to duk kudin da ka kashe an biya ka akramaka to ba zai ba wanda zai gane wannan sai mai imani wanda bai da imani gani yake ya za ku dinga daukan miliyoyin kudi haka ana kukan tattalin arziki ana kukan rashi ku biya ku je ku tafi Madina akramaka Allah ko nawa zamu biya muje yawa saboda haka wannan yana cikin wato makasin na aikin haji sannan akwai shuhudu manafi'il hajjil azima mutum zai je ya halarci amfani ya ci moriya kansa ya waye kwakwalwarsa ta waye tunaninsa ya waye cigabansa ya waye rayuwarsa ta waye saboda ya je ya haɗu da mutane kala kala masu jin yare iri iri ya taɓa kuɗin da bai taɓa rike su ba ya hau lifta ya hau bene ya shiga ɗaki sun kwana su uku da wani ya hau jirgi ya hau mota ya je ya ga jama'a tili iri iri ya ga farare ya ga bakake da hakan alhaji ya dawo sabon alhaji to ka zo ka sha labari da ƙarin gishirgi sai ma wani za ka sha labari iri iri saboda wanda duk ya je ƙauye a ƙauyensa ya je haji to za ka ga cewa a gidansa ake hira saboda ya riga ya ƙaro ilimi ya waye da ya kuma zuwa shikenan ya zama dan gari sai ga shine yake dan larabci ma za ka ga shi yake ya san yadda ake danna lifta ya san yadda ake flushing ya san yadda ake hawa kaza ya san yadda ake hawa mota ya san yadda ake bin layi ya san yadda ake canjin kuɗi ya san bambancin riyal mai 500 da mai 200 da mai 100 da mai 50 da mai 20 da mai 10 da mai 5 har ma da kwandalolin riyal di ya sani har halala ya san kuɗin ta saboda ya waye saboda haka akwai manafi na duniya akwai manafi na lahira da mutum zai samu a aikin haji ka yi guziri ka kawo iyalanka wani ya kasuwanci ya tafi da abin siyarwa ya dawo da abin siyarwa manafi'ud dunya wal akhirati ana samu a aikin haji sannan a cikin haji tazakkuru bi halil anbiya idan mutum ya je haji zai ga zai tuno da halin annabawa to wannan Ka'aba wanda ya fara gina ta annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam da ɗansa annabi Isma'il in ka kalli waɗannan masha'ir guda 10 kusan duk annabawan da suke yankin nan waɗanda suka yi aikin haji inda ka je din nan su ma duk sun je waɗannan abubuwa guda 10 waɗanda suke da alaka da aikin haji na farko Ka'aba lokacin da kake zagaye Ka'aba ka tuno cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya zagaye wannan Ka'abar da kake zagayawa idan ka zo wajen Al-Hajar Al-Aswad ka samu dama ka sumbace shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya sumbaci wannan Al-Hajar Al-Aswad din idan ka samu dama ka je Multazam tsakanin kofa da Al-Hajar Al-Aswad ka samu daman shafa kirjinka da sanya kumatunka na dama da hagu kai addu'a annabi sallallahu alaihi wasallama ya je wannan gurin yayi haka idan ka zo bayan maqamu Ibrahim ka samu kai sallah rak'abi wattakhizu min maqami Ibrahim musalla annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya zo bayan maqamu Ibrahim yayi sallah rak'abi idan ka konkwadi Zanzam ka sha Zanzam ma'u Zanzam lima shiriba lahu duk niyyar da ka sha ni Zanzam da shi Allah zai biya ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya sha ruwan Zanzam kana tuno wannan kana jin dadi cewa aikin da kake annabi sallallahu alaihi wasallama ne fara yi kake koyi da shi sannan ka zo ka taho ka haukan dutsen Safa ka je kololuwan Safa ka jiyo ka kalli Ka'aba ka daga hannunka ka ce Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir لا إله إلا الله وحده أنجز وعدا ونصر عبدا وغلب الأحزاب وحده sai ka tuno annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya hau kan wannan dutsen ya daga hannunsa ya karanta wannan sau uku sai ka ji dadi a ranka idan ka gangaro zaka tafi dutsen Safa daga Safa zaka tafi Marwa zaka ga dan wani guri da alhazai suke sauru gudu gudu sai ka ga annabi sallallahu alaihi wasallama da yazo wannan gurin shi ma yayi wannan saurin yayi wannan gudu gudu sai ka ji dadi kana tafiya kana koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka je ka hau dutsen Marwa ka gangaro ka dawo Safa ka koma Marwa haka zaka yi ta Safa da Marwa har sai ka hau kowanne sau 7 ka hau sau 7 ka je daya ka dawo biyu ka je daya wato ka hau wannan sau 3 kenan shikenan ka gama ba wai ka je ka dawo ne daya ba dan na ga wani alhaji in ya je dawo sai ya ce daya shine hukun ai 714 yayi gashi kuma tsawon sa ya kai kilomita 5.5 gama shi gaba ɗaya, to shi sai da wajen kilomita 7. To zuwa ɗaya kenan, dawowa ɗaya, komawa ɗaya, dawowa biyu, komawa ɗaya, dawowa uku, haka in ka shikenan sai ka fara a Safa ka ƙare a Marwa. To wannan abin da kake yi Allah ta'ala ya umarce ka kai, kuma Annabi alaihi salatu wassalam ya aikata aikace, inna Safa wal Marwata min sha'airillah faman hajja albayta aw i'tamara fala junaha alayhi an yatawafa bihima. Sannan ta amiku tiba'i li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, a cikin zuwa haji akwai karfafa da zurfafa koyi da biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a fili da boye da kuma aiki da fada. Sannan a cikin zuwa haji akwai sabawa mushrikai a cikin ayyukansu da kuma batansu. A cikin zuwa haji akwai tana lahira, yadda aka ce kowane alhaji ya cire wandansa, kowane alhaji ya cire rigarsa, ya cire hularsa, duk wani dinkakken abu da zai yi shati a jikin ka cire shi, nemi fari ka daura, nemi fari ka lulluba. Wannan abubuwan guda biyu yana tuna maka lahira, yana tuna maka kabari, yana tuna maka taruwa da haduwa a gaban Allah. Ba bambanci tsakanin mai arziki, ba bambanci tsakanin mai kuɗi, ba bambanci tsakanin mai mulki. Duk wata hula ta sarauta, duk wani rawani na sarauta, duk wani rawani na malanta an kwance shi a ranar. In baka taba ganin kan sarkin garinku ba, ka bari ranar Arfa ta zo. Zaka ga tsakiyar kan sarkin garinku, zaka ga tsakiyar kan malaminku, zaka ga tsakiyar kan shugaban kasarku. Saboda ya zo inda aka fi shi mulki, aka fi shi kuɗi, aka fi shi sarauta. Ya zo ba don ya nuna sarauta ba, ba don ya nuna malanta ba, ba don ya nuna kuɗi ba, don ya nuna shi ba kowa bane a gaban Allah yana neman gafara. Wannan kada ya ishe ka ka tuna lahira ka san hisabi na nan. Sai an zo Muzdalifa, malam ba gini a Muzdalifa, babu katifu, babu rumfuna. Kwana ɗaya ta ake yi, bai fi awa 6 ko 7 ake a Muzdalifa ba, amma za ka ga da mai mulki, da mai sarauta, da mai kuɗi duk a zuba a ƙasa. Ɗan kwali za ka nema kawai ka tada kai, gari ya waye ka tafi jifa. Wannan yana tuna maka lahira, yana tuna maka Allah, yana tuna maka kai ba kowa ba ne sai abin da Allah ya maka ko abin da Allah ya baka. Sannan kuma ta haƙiƙul ukhuwati diniya, a cikin aikin haji akwai tabbatar da ƴan uwantaka ta musulunci. Malam za ka ga mutane, wani ka dauko ruwa ya dauko ruwa ya baka, wani ka dauko ruwa ka bashi, wani ka ga motoci suna parking, wani ya je ya sa an sa masa ruwan sanyi, trailer uku trailer hudu ya sa an yi parking din su, alhazai suna diba suna sha. Wani ya kawo biscuit, wani ya kawo dabino, wani ya kawo burodi, wani ya kawo ruwa, wani ya kawo kaza. Allah Allah ake da kai ka karba, saboda ya san wanda ya shayar da ruwa ga wanda ya buƙaci ruwan, babu wata sadaka da ta kai a gurin Allah kamar ka ba mutum ruwan da yake bukata. Za ka ga masu arziki suna yi, wani zaka ga zaka zai taimaka wani ya mike, wani ya taimaka wani ya tashi, wani ka ga wajen hawa jirgi, wani ya taimaka wani, wani ya dauko kaya da kyar a taimaka masa, wani ya matsu, kai baka matsu sosai ba, ka ganshi yana ta riƙewa zai shiga ban daki, kun kai layi ku 17, kace kai da ka matsu da Allah jama'a, a ba wannan dama ya fara shiga. Zaka ga ƴan kwantaka ta musulunci. To wannan haɗin kai, an zo gabaki ɗaya daga ko ina a duniya, an haɗu a birni ɗaya, ana sanye da tufafi ɗaya a gari ɗaya, a rana ɗaya, a guri ɗaya, da tufafi iri ɗaya, da manzo ɗaya, littafi ɗaya, abun bauta ɗaya, alƙibla ɗaya, al'umma ɗaya. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilihi. Sana'a nan mutun zai ga halaye, in kana da hali mai kyau ko mummuna anan za a ganshi, dan duk hakurinka wani sai ya kure ka, duk gaskiyar ka wani sai ya kure ka, wani kai ne zaka shiga ya ture kai shiga, wani ana turmitsetseniya wajen karba abinci, turmitsetseniya wajen hawa jirgi, wajen sauka, wajen bin layi, wajen tafiya a Mina, wajen Muzdalifa, da mai sauri, da mai bi a hankali. Kuna tafiya da wani mai sauri ne kafin ku ce mai ya bace muku, kuna tafiya da wani mai nawa ne, in kuka ce za ku tsaya sai ai muku nisa, ko a hada ka da mata, ko yara, ko tsofaffi. Kana son kai sauri amma dole ka hakura, kana son kai gudu dole ka hakura. Ga wani mutum yana koyan halaye, yana koyan dabi'a, wasu abubuwan da yawa sai kaga ka rabu da su sakamakon kaga wanda ya fika, kaga wanda kafi, kaga daidai da kai. Sannan za mu gane, anan ake gane wato ni'imar Allah. Lalle Allah mana ni'ima da ya bin musulmi, ya dauko mai saka mu a cikin musulmi. Kaga musulmi, kaga tutocin ko ina a duniya sai kaga tutarta, wasu alhazansu da yawa, wasu alhazansu kadan, duk an zo wannan gurin domin neman yarda Allah. da haka haji ibada ce da ake yi da gangan jiki, ake yi da dukiya, ake yi da zuciya, ake yi da baki, kuma ake yi a aikace domin neman yarda Allah da kuma dacewa da al'amarin Allah. Saboda haka muna fata alhazanmu Allah ya kai su lafiya, Allah ya dawo da su lafiya, Allah ya sa albarka a cikin aikin hajjin su. Waɗanda kuma Allah ya sa suka sauka a Madina, ai sun gama jin daɗi. Madina tana da abubuwa guda 13 da ya kamata duk wanda ya je Madina ya tuna wannan. Na farko dai akwai manzon Allah a ciki. Mafi daraja shine ka je garin masoyinka. Ka sauka a garin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake nan. Annabi ya ce al-Madinatu khairul lahum law kanu ya'lamun. Yace Madina ta fi musu alheri da sun sani. Da kowa ya tashi ya tafi Madina. Babu wani gari da Annabi ya kwadaita a je a zauna a cikin sa kaman Madina. Al-Madinatu khairul lahum law kanu ya'lamun. Sannan Madina Annabi sallallahu alaihi wasallam yace kamar zuga zugi ce tana fitar da gurbatattu, duk gurbatacce baya jin dadi, baya farin ciki, baya jin annashuwa in ya shiga Madina yana kokarin fita ne. Yace wanda duk ya samu iko ya mutu a Madina, ya mutu a Madina, domin ni zan zama mai ceto kuma mai bada shaida akan duk wanda ya mutu a Madina. Sannan yace ba wanda Allah zai jarabce shi da wani ciwo ko wata larura yana cikin Madina yayi hakuri face sai na kasance mai shaida a gare shi ranar alkiyama. Yace kuma an umarce ni in koma wata alƙarya wacce take cinye alƙaryu. Yace Allah ka ninka Allahumma ja'al bil madinati dhi'fai ma ja'alta bi makkata min albarakati. Yace ya Allah ina roƙonka ka ninka biyu, ninki biyu, ribi biyu na duk abin da kaiwa maka. Allah ka wa Madina ninki biyu irin ta na albarka. Bukhari da Muslim ya rawaito. Yace Allahumma habib ilayna al madinata. Allah ka sa mana kaunar Madina ka hubbina makkata aw ashad. Ka sa mana san Madina kamar yadda muke san maka, ko ma mu fi san Madina fiye da maka. Annabi yana addu'a yace Allah kai mana albarka wa bare na fi sa'ina wa muddina. Allah mudin da ake awo da shi a Madina da sa'in da ake awo da shi a Madina, Annabi yace Allah ka sa masa albarka. Allah yace Annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah ka dauke cututtuka, ka dauke annoba, ka dauke mashashara, ka dauke dukkan waɗannan abubuwan ka kwashe su daga Madina kamar da su Jihufa. Fi sa Jihufa ta nitse ai aida nan ne miƙati mu nan muke tsaya mu dauka tun shekaru aru aru tun ta nitse tana ruwa. Saboda Annabi ya ce a kwashe duk wani bala'in da yake Madina a maiyacin. To da aka maiyacin sai ruwa shan gita kowa mai huta. Yace Allahumma barik li ahli al-Madinati. Allah ka wa mutanen Madina albarka a cikin Madinar su. Yace Allah ina roƙonka Allahumma ni as'aluka li ahli al-Madina kama sa'alaka Ibrahim li ahli Makka. Allah duk wata addu'a da Annabi Ibrahim yayi wa Makka yace Allah ni kuma ina roƙonka kawo Madina irin wannan abin. Kuma yake cewa Madina wato annoba ba ta shiga Madina, ko dujal in yazo ba zai shiga Madina ba, a bakin Madina zai tsaya sai ya ce duk mabiyansa su fito, duk munafikin da ke Madina da kafirin da ke Madina sai ya biyo dujal. Amma shi dujal bai sai ya shiga Madina ba, dan an sa mala'iku suna gadinta. Haka da yake cewa duk wanda yake nufin mutanen Madina da cutarwa Allah zai narkar da shi kamar yadda gishiri yake narkewa wato ainihin a cikin ruwa. Haka nan kuma yake cewa Madina ita ma harami ce tsakanin Saur, tsakanin Ayr ila Saur, ita ma harami ce kamar yadda Makka take harami. Wanda duk ya kirkirar da wani abu mummuna a cikin ta, ko ya tada fitina a Madina, ko ya kirkiri wata bid'a a Madina, Allah ya tsine masa, mala'iku sun tsine masa, mutane sun tsine masa baki daya, kuma Allah ba zai karbi nafila ko farila daga gare shi ba. Kuma yake cewa Allah duk wanda ya zalunci mutanen Madina ko ya tsorata mutanen Madina, Allah ka tsorata shi. A cikin Madina akwai masallatai guda biyu masu daraja, wanda duk duniya babu wani birni da yake da masallatai guda biyu masu girman daraja sai Madina. Ga Al-Masjidin Nabawi, ga Masjidu Quba. Waɗannan masallatai guda biyu duka manzo Allah ne ya sa harshashin su da hannunsa mai albarka. Shi yasa in ka je masallacin Annabi darajar da zaka samu daban, in ka je masallacin Quba zaka samu wata daraja kamar kai umara. Duk wahalar da ake sha umara in ka je kai raka'a biyu tak a cikin masallacin Quba ka samu irin wannan daraja. Sannan kuma wato wannan ya isa ya nuna maka darajar da Madina take da ita. Sannan kuma ga guraren ziyara nan na shari'a da na tarihi. Na shari'a ana ziyarta inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake, ai masa sallama. Yace duk wanda ya min sallama Allah zai dawo min da raina mayan masa da sallamarsa. Haiku babu abu mai dadi ka cewa Annabi assalatu wassalamu alayka ya rasulullah, yace wa alayka assalamu wa rahmatullah wani. Wannan ya ishe mutun daraja, kawa Annabi sallama ya amsa. Sannan kawa Abubakar sallama, kawa Umar sallama, ka tafi can Quba, kai musu addu'a, kai musu sallama, ka je can inda aka yakin Uhud, ka je Baqiya, ka je Quba, ka je kai Madi, ka je Uhud, shuhada Uhud, kai musu addu'a, ka kuma yi musu sallama, ka zo Baqiya, kai musu addu'a, kai musu sallama, sannan kai alwala a masokinka, ka tafi masallacin Quba, ka je kai sallah raka'a biyu, ka samu ladan Umara, sannan ga guraren ziyara nan kuma na tarihi. Ga kuma waɗannan abubuwa manya guda goma wanda muka bayanin su dake Makka, ga Ka'aba, ga Hijir, ga Al-Hajar al-Aswad, ga Maqamu Ibrahim, ga Haqim, ga Multazam, ga Zamzam, ga Safa, ga Marwa, ga Muna, ga Arafat, ga Muzdalifa, ga kuma Jamarat. Ai mutun ya mora kuɗin sa akramakallah. Sannan kai sallah a harami, kai sallah a harami 100,000. Kowace sallah daya a harami daidai take da shekara 55 da wata 6 da kwana 20 kana sallah wata ƙasa a duniya. Duk wanda ya azhar a harami yayi sallar shekara 55 da wata 6 da kwana 20. In a Najeriya kake sai kai shekara 55 da wata 6 da kwana 20 zaka kamo wanda ya sallah daya a harami. Shi yasa an kai sallah 5 a harami daidai take da shekara kusan 220. Wanda aka Allah ya horewa wanda bai je ba ya ji. Wanda ya ji Allah ya sa ya sake komawa. Kuma Alhazai ka amanta da addu'a, ka amanta da sama addu'a da ƙasar mu, da ƴaƴan mu, da matan mu, da musifa da muke ciki na talauci, da wahala da rashin tsaro, mu ga yawa Allah mun je gurin mai abin. A fashewa Allah da kuka. A ga ya masa damuwa mu. Bayin sa ne. Tsaro na hannunsa. Waɗanda Allah ya danka musu amanar tsaro suna wasa da rayukanmu. Wanda Allah ya tsora musu harkar tattalin arziki suna wasa da dukiyar da Allah ya bayar a kyautata bayinsa. Ba daidai bane a ce mutum yana jin yunwa yana Najeriya, Allah ya zuba fetur. Ya zuba gol. Ya zuba azurfa. Ya ba da ƙasar noma. Kuma a ce bawan sai mutu da yunwa. Ga kudi billions ake yin ake budget hadda na ƙarya wajen 5. kaza trillion na ƙarya aka saka a cikin budget. Ga mutane suna kwana a titi ba su ci ba. Duk wanda ya dauki nauyin al'ummata inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya matsa musu, Allah ka matsa masa. Allah duk wanda ya dauki nauyin al'ummata ya matsa musu, ya takura musu, ya cikin kunce shi, Allah ka kuntata masa. Yara ƙanana muka tsinta dubunnai akan titi, ba abinci, ba sutura, ba magani, ba tsaro. A zo cikin gidanka a kashe ka, kana tafiya a tare ka a kashe ka. Saka ba laifin Allah bane kan mu zargi Allah, kan mu fushi da Allah. Yayi bayinsa miliyan 200 a Najeriya, ya zuba musu arzikin da za su ci. Wasu ne ba su bari arzikin ya je ga bayin Allah ba. Yaro ne gashi ya tashi soja kwanan nan a wannan ƙasar ta Burkina Faso. Ji ba arziki ya kori duk turan nan, mai da fetur da arziki da gol. Ga mutanen ƙasar nan suna tawarwasawa. Ya ɗauke magana ilimi, kowa ya je karatu kyauta. Ya fito ya je ya sallar Idi a cikin jama'a. A ce ba zai yi ba. A ce gyara ba zai yi ba. Ba a shirya yin gyara ba ne. So da aka Alhazai ku gaya ba Allah. Muna cikin wahala, ba kuma shi ya saka mu ba. Dan ya mana arziki, ya mana wadata, ya ba mu kuɗi, ya ba mu resources na arziki. Shugabanci ne kawai muke bukata na wanda zai ce lalle a yi. Lalle a gyara. Lalle a tsaya. Lalle a tabbatar kowa ya samu ilimi, ya samu magani. Ya samu rayuwa mai kyau. Akwai arzikin. Allah bai talauta ƙasar nan ba. Allah muna kai ƙarar raunin mu zuwa gare ka. Allah ka shiga lamarin mu. Allah muna roƙonka afuwarka da gafararka da rahmarka da jin ƙanka. Ka sa alhazan mu su je lafiya, su dawo lafiya. Ka sa ai hajji cikin lafiya, cikin nutsuwa, cikin hankali. Allah ka sa mana wannan ƙasa, ka sa mata albarka. Allah shugabannin mu ka shirye su, ka gyara zukatansu, ka sa musu imani, ka sa musu tausayi, ka sa musu rahama. Allah idan ba su suka dace da su mulke mu ba, Allah ka canza mana wanda suka fi su alheri. Allah duk wani magumagu da za a kan harkar sarauta ko harkar mulki ko harkar kaza Allah ka dora mana wanda zai ji tausayin mu
amin
Allah duk wanda zai ji tausayin mu ya gyara tattalin arzikin mu ya gyara mana tsaro Allah muna roƙonka ka bashi mulkin nan koda bai da kowa Allah duk wanda zai cuce mu ya zalunce mu ya ƙara sa mu cikin wahala ya ƙara sa mu cikin kunci Allah ko yafi kowa ƙarfi Allah kafi ƙarfinsa duk dabarar da ya Allah ka ruguza ta duk hanyar da ya ba Allah ka tarbatsa ta Allah kakkabawa azzalimi dama ya ƙara mulkar ƙasar nan ya ƙara jefa bayanka cikin wahala mutane dan wahala har da suke yi sun kasa samun abinci sabauta maka Allah